Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa, ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Sauraronmu, assalamu alaikum, marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mahaukaciyar guguwar nan ta net ta dira kusa da kogin Mississippi, kuma ana kyautata zaton za ta dira a karo na biyu a kusa da bakin gabar Mississippi cikin wato nan gaba kadan, kuma ana ganin lawalinta ya game fadin jihar, kuma daga bisani ma za ta hada da jihohin Alabama da Tennessee zuwa daren yau Lahadi a gogon yankin. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta iska da wato ta ce guguwar Tenet, iskar da guguwar Tenet ke kadowa ta wato ta ragu zuwa kimanin kilomita 85 a sa'a guda. Ana kyautata zaton karfin guguwar zai da raguwa yayin da take ci gaba da tafiya bisa doran ƙasa, ta yadda za ta ragu ta zama guguwar yankin tropic zuwa yammacin yau dinnan Lahadi. Jami'an yankin na kira ga wato jami'an yankin na kira ga mazauna yankin da su kasance cikin gida har sai guguwar ta wuce. Magajin garin New Orleans Mitch Landrieu ya gaya ma al'ummarsa da ma 'yan yawon bude ido da ke zuwa New Orleans din cewa su yi fa kafa kafa. Prime Minister Spain Mariano Rajoy ya ce ba zai kauda yiwuwar yayi amfani da ikon da yake da shi bisa tsarin wato kundin tsarin mulki ba wajen soke kwarekwariyar 'yancin cin gashin kai da aka baiwa yankin Catalonia, muddin dai yankin ya aina 'yancin kai. Rajoy ya faɗi a haka ne jiya Asabar yayin da yake magana da jaridar El Paris. Ya ƙara da cewa ba zan kauda yiwuwar amfani da duk wani matakin da ke bisa doka ba. Ya ci gaba da cewa zan so a gaggauta janye wannan barazana ta ayyana 'yancin kai. Gabanin nan jiya Asabar ɗin dubban masu zanga-zanga sun yi gangami a Barcelona da Madrid da sauran biranen Spain yayin da Catalonia ke ci gaba da fafutukar neman 'yancin kai daga Spain bayan ƙuri'ar raba gardama ta makon jiya. A Madrid, babban birnin Spain ɗin, an kuma yi wata zanga-zanga kishiyar ɗayar ta neman haɗin kan ƙasa. Wani babban jami'in kungiyar tarayyar Turai ya yi gargaɗi ranar Alhamis kan yiwuwar rikicin na 'yan awari na Catalonia ya kai ga gugurmaya da makami. Jiya Asabar, ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasar Saudiya ya gargaɗi Amurkawa da su kafa kafa da wuraren da ke kusa da fadar Al-Salam bayan rahotanni sun nuna cewa an kai wani hari. Ministan cikin gida na Saudiya ya faɗi jiya Asabar cewa an kashe wasu dogarawan tsaron fadar biyu 'yan asalin ƙasar Saudiya baya ga wasu uku da suka ji rauni, bayan da wani mutum ya tuka wata mota zuwa mashigar sashin yamma ta fadar da wato ta fadar sarautar Saudiya a Jeddah ya shiga bude wuta. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya ce dogarawan tsaro na fadar sun bindige maharin har lahira. Mai magana da yawun ma'aikatar ya ce maharin ɗan asalin ƙasar Saudiya ne, mai suna Mansur Al-Amri, ɗan shekaru 28 da haihuwa. To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan sandan London sun ce haɗarin motar nan ta jiya Asabar, wadda ta raunata wasu matafiya a gefen titi daura da gidan adana kayan tarihi na London, bai da alaka da ta'addanci. da farko ƴan sandan sun ce ba za su kauda yuwar duk wani sanadi ba, bayan sun ce ba su daukar al'amarin a matsayin wani aikin ta'addanci. An tsare wani mutum bayan da kafafen labaran Burtaniya suka bayar da rahoton cewa wata mota ta afka ma wasu matafiya a gefen titi a wajen gidan kayan tarihin, wanda wuri ne da ƴan yawon bude ido suka fai zuwa a South Kensington dake yammacin London. Ba a tuhumi mutumin ba. Mutane 11 sun samu raunuka, 9 daga cikin su an kai su asibiti bisa ga bayanan hukumar jigilar majinyata ta London. Wata fashewa mai girma wadda ta auku a wata tashar mai ta kada Akra, babban birnin kasar Ghana, jiya Asabar, inda ta haddasa wata wuta mai girman gaske, kuma an ce an samu mace-mace da jejiyen raunuka, amma ba a yi karin bayani. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. A bikin babban sallan bana, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi kira ga waɗanda suka yi ritaya tare da yi musu kalubale cewa suna da sauran gudumawa da su bayar wajen sake farfado da martabar ilimi a ƙasar. Muna ganin kiran yana da muhimmanci, muka ga akwai buƙatar a sake gabatar da shi.
Batun maganar farfado da ilimin da ake cewa foundation education, wanda yake ya haɗa na farko shine ilimin primary school, daga nan sai na secondary. Manyan mutane da suke nan da wa'anda ba su ba wanda suke sauraron mu, kowa ya koma ƙauyen su, ya koma ƙaramar hukumar su, zai ga malamai wa'anda suka yi ritaya da sauran ƙarfin su da sauran hankalin su, su nawa ne yau da za a samu local government da take da tsohaihin malamai da suka yi aiki guda 50 kawai. A ce kowanne cikin 50 din nan zai ba da lesson guda a sati. Lesson guda kawai ake so ya je makarantar ya bayar a sati. Abu uku za su faru. Na farko dai, kamar yadda mai martaba ya ce, zai samu lada na musamman a wurin Allah. Na biyu, shi lahiyar shi za ta karu, domin zama ba abin yi shi kanshi cuta ne, kuma shi kanshi in yaje makarantar zai koyi wani abu, domin shi dan adam bai gama koyan wani abu a duniya sai rabe ya koma ga mahaliccin shi. Sannan na uku, zai dauke mashi ainihin abin da zai kai shi ga halaka, domin ka zan na gindin ice ko gindin zaure ko wani wani matattara ko inda kuke hira, kuna kallon hanya, kuna zagin wani, kuna zagin wance, kuna ba ai kaza ba an kiyin kaza, kai kuma ga kaza da zaka yi ka ki. To in ka je kana koyarwa wannan lokaci, kila in kana zuwa makaranta kana yin awa guda, wata ran sai kaga kai awa uku, kai ka sa kanka kai awa uku. Wannan shine babban biyan bashin da mutane za su yi wa al'ummar da tare ne su suka tashi cikin ta. Mafi yawan ma'aikatan jihar Katsina, musamman senior officers din, duk malaman makaranta ne, dukkan su kashi 70%. Mun zanna mun yi lissafi, akwai wurin da muka ga akalla malamai wa'anda suke da ainihin teaching qualification sun kai 100, inda duk sati kowa zai ba da to duk sati a wannan karamar hukumar za a samu ƙarin ainihin lesson 100 kowane sati, a wata za a samu wajen 400. To duk wannan rashin malamai da ake yi sai an magane shi. Sannan ka je Ministry of Education, director da suke zanne 'yan labari kawai, sun fi 50 kuma da aka ce cika mudu ba ana nufin ka je kasuwa ba wurin da je kasuwa kadai shine mai cika mudu a'a kai din da ka zo aikin mai kai an nan ce wai mana magana cika mudu mutum sai ya dauka sai ma'auni a kasuwa no ba haka bane muna da maganin larurar da ta same mu din yi muka kamar yadda mutum ce sai dai azan na azaji gwamnati kai ko kai ma gwamnati ne akwai abin da zaka yi al'umma sun baka dama an biya maka kudin makaranta tun daga primary kila har zuwa teachers college har zuwa university da haraji mafi yau mu nan ba mu san ba da kudin mai maka makaranta ba da kudin noma da kiwo ne saboda ka zanna bayan ga abin kai sauke nauyin da ke wuyanka na sha ga mutane cewa wani lokaci in mun zanna mun yi Allah ya isa abin da yasa ba mu ganin aikin ta to dan mu ba mu yi abin da Allah ya isa bane da ba mu ce Allah ya isa ba da ya isa da akwai abubuwan da ya kamata mu yi in mu kai kuka mu sai share mana hawaye bai martaba sarki ya ce ba mu iya ta ba wani abu da zai canzu sai mun canza wannan gaskiya ne rana gaba take hituwa tana faduwa yamma har yanzu rana awa 24 ce bata zama awa 23 bata zama awa 22 ba har yanzu kwana 7 ne a sati shekara kwana 365 ba zama 300 ba balle ne kace an rage ba din da aka rage mu ne kuma duka zamu bayyana gaban Allah kowa sai ya bada lissafi
har yanzu muna katsina kuma kan wannan batu na neman waɗanda suka yi ritaya su sake koma fagen ilimi domin bada gudumawa da alamun Alhaji Yakubu Wadamalin Fashi yayi wannan tunanin tun gabannin ma gwamnati yayi wannan kira domin shekaru uku da suka wuce koma koyarwa bayan da ya ritaya kamar da ya ga wakilin sashen Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa
tun da naji aiki anan niki kuma ina kalubalanta kowa akan maganar ci gaba akan abubuwa da na sadaukar niki mu al'umman abu na farko wanda niki yi yanzu ina son in sanar da cewa tun da naji aiki shekara hudu na da tusaran in sati na sadaukar da kaina ina koyarwa kyauta a shekara hudu a gaman secondary unity secondary school Malumfashi ina koyarwa shekara hudu kyauta duk kullun da sati ina da ajin da nake zuwa kamar so hudu ko so biyar nake koyawa wannan shine gudunmuwa da nake ba al'umma
kamar koyawan nan da kake wala irin darasi kake koyawa a wadannan
ina koyar da social studies a wannan makaranta a junior section aji uku anan ne nake koyawa
gashi kana koyawan nan ya kake ganin fahimtar yara sabanin irin za su ga kai ka dade kuma ga matasa suna koyar da su ya kake ganin bambanci
babu wani bambanci a dai kana ina koyar sadda nake aikin bauta ma kasa zan shekara 30 koyarwar da nake ina da ilimin a koyarwa sannan su kuma yara su kansu suna jin daɗin koyarwar da muke yi kuma kamar yadda na fahimta akwai kayayyakin aiki a yanzu in ka je cikin makarantar ma za ka ga gwamnatin nan ta tashi tsaye tana gyaran makarantu saboda haka muna jin daɗin koyarwar da yi
wannan koyarwa da kake ya zo daidai da ƙuduri na shi mai girma gwamna na ganin cewa yana so ya maida dukkanin daraktoci da basu cika yin wasu ayyuka kawa azuzuwa domin koya kana ga wannan yazo daidai da kudirinka
wannan yazo daidai ga kudirina saboda wannan kiran da mai girma gwamna ya gaskiya an yi daidai saboda muna da experience teachers wanda a yanzu haka kullun za ka ga suna zaune ba su yin koyi wanda wannan kiran da gwamna ya dinnan yazo daidai ni da kudirin da na dauka wanda dama nake ko kamar na san gwamnati za ta yi irin wannan kiran ni ma na so na ci gaba da
Alhaji Yakubu wada a matsayinka na tsohon ma'aikaci kuma tsohon malamin makaranta ya kake hada yanayin koyarwa na da da kuma yanayin koyarwa na yanzu
ilimi na da ilimi ne wanda mu da muka taso mun samu kwararrun malamai kuma makarantar da muka yi kamar ni na A level a Zaria caste kenan za ka ga cewa Turawa ne da Indians da sauransu wanda sun zo masu kwazo wanda suka koya mana haka da muka je jami'a bayar da naci akwai Turawa da Indians duk wanda suka koya mana saboda ka za ka ga akwai dan bambanci tsakanin kwarewa koyarwa ta da da ta yanzu saboda haka mu tun daga primary na mu har zuwa university akan gaskiya mun samu cikakken ilimi ba wanda malaman mu suka cusa mana da kuma da'a mai kyau
To matsayinka ne wanda ya dade a aiki a karkara musamman a ƙananan hukumomi, wannan ya zo daidai da wani tsari da shi gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masara ya zo da shi na duk wani ma'aikacin ƙananan hukumomi wato local government waɗanda ba su da wani abin yi a can. Gwamna ya nuna kudirin shi na su dawo su koyar a makarantun secondary haka ko primary waɗanda musamman waɗanda suke da ilimin koyarwa. Kenan kuma kuna goyon bayan wannan kudi na gwamna kenan?
Eh, wannan abu ne kiran da gwamna gwamnati gaskiya abu ne mai kyau kwarai da gaske, saboda za ka ga an su kullun suna zaune ba su aikin koyi. Shi kuma rayuwa musamman wajen bangaren ilimi ana son a taimaka ma gwamnati kai ma ka bada gudunmuwa kana, wannan yana da kyau, wanda kuma za mu ci gaba da kira ga jama'a su taimaka ma gwamnati akan wannan kira da ta yi.
To Alhaji Yakubu Wada, zaka kai kimanin shekaru nawa da haihuwa yanzu?
To ni yanzu ina da shekara 63 da haihuwa.
Kuma ka share kamar shekaru nawa kana aikin gwamnati?
Na aiki shekara 35 ina aiki a karamar da gwamnati, kuma ni aiki na karkara ne tunda na taso. Na zauna local government guda 22, kuma na zauna da chamomi guda 36, kuma na rike kananan hukumomi guda 5, na yi kantuma a karamar hukumar Musa tun 1993, sannan na rike karamar hukumar Musa Malumfashi Kusada Kankara.
Kuma har yanzu baka gajiya ba, har kake shiga waɗannan azuzuwa da kana koyar da waɗannan ƴaƴana ku?
Eh, to a yanzu Allah ya bani ƙwarin jiki, muna da sauran jini, muna ta dai kokari.
To irin ka akwai kiran da kake da shi a gare su na ganin ku zo ku hada gwiwa domin ku ci gaba da bada wannan ilimin da kace kuke badawa kyauta ba tare da ma sai an baku wani kwabo ba?
Ya taron da naje na PTA ko na school based management committee ko kuma na al'umma, ka tambaye Galadiman ka sani kullun kiran da muke mutane su taimaka ma gwamnati a ga yadda za a inganta ilimi a jihar Katsina. Muna ta jawo tsahin malamai waɗanda suka aji aiki da sauran directors kamar yadda gwamna ya kira, kuma in Allah da cikin dan kankanin lokaci idan an koma makaranta za a ga an san wannan kiran da muke da kuma wanda shi kanshi.
Zaruddin Salufuntuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma sai batun ilimin makiyaya. Fulani mazauna Mayola a karamar hukumar Kajuru da ke jihar Kaduna sun yi kira ga gwamnatocin yankin su ƙara yawan malamai da suke karantarwa a makaranta ɗaya tilo ta makiyaya da ke yankin, tare da bude makarantar sakandare domin ba da damar ƴaƴansu su samu ci gaban ilimi, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Iliya Kure ya aiko mana daga Kaduna.
Sunana Muhammad Adamu. Batun ilimi dai tsakani da Allah, muna da matsalan ilimi, saboda na farko dai akwai yara daidai gurgudu ba kuwa zuwa. Bayan wannan yaran da suka samu suka dan fita makarantar, wasun su mun tura suka juru saboda zaman yau da kullum irin ta rayuwa abin ya gagara sun dawo. Shi ne abubuwan suna damun mu na rashin ilimin yara. Ga wasu sun zo sun fara sun zo an kakare a hanya, kuma ire-iren su ba fata ake ba addu'a ba, shi ke zuma ga yara ba karatu ba wani aikin yi su zuma mana wani abu. To shi ne muna roka don Allah a duba mummunan ɓarayin yankin Mayola, don Allah ya kasance an samu koda ba duka ba a samu wasunsu da suka samu suka ci gaba, saboda a samu madogara.
Sunana Zainab Yusuf daga nan Mayola. In ka duba yanzu yanda rayuwa Fulani muka sa, mun kusan mu zama ma wanda gwamnati za ta fusa ta yaƙe mu ne. Don ba ilimi, bari a yi tunanin sana'a, bari a samu makarantar addini, bari a yi tunani a wannan fa Allah ya haramta, Annabi ya hana. To ba karatu, ba wani abu, kawai sai mutanenmu suna tasowa ba wani abu sai dai sace-sace. Yana ta kashe su hanyoyi daban-daban. Wallahi bare ne aure na ya mutu na zo nan garin, shekara na ɗaya kenan bana. Daga wannan da zama. Mutanen da na sani suna zuwa shagona suna cin abinci. Wallahi sun zo matasa 10. Waɗanda suke matasa ne in suka tashi, ko da a fagen faɗa ne yaki, wallahi su ne ake alfahari da su. Amma mai sata ya riga ya ɓata musu kwakwalwa. Ƙarshe sai ka ji an kashe wannan yau, gobe an kashe wancan. Kaga duk wannan ni ana wa karamin fahimta rashin ilimi ne. Ba ilimi a taimaka mana ta makarantun nan na boko da na Islamiyya.
Na tambayi headmaster makarantar ƴaƴan makiyaya da ke Mayola 2, Malam J Haruna, yadda makarantar take.
Kamar makaranta na akwai yara daga aji biyar har zuwa aji shida, amma ba kujeru, kasan ma ba yi flow ba. Sai suna zama a kasa, suna addu'a su ma katako, suna zama. Dama an yi ginin ma da ciyawa da ganye. Sai suna zama a kai, amma Allah ya taimako, wasu kungiya bane bodi sun bada 120,000 aka gyara wurin, amma muna neman gwamnati don Allah ya ma yaya makiyaya makarantu kamar na sauran jama'a.
To rubutu da karatu fa na yaran su
gaskiya yaran akwai ilimi sai dai malami babu makarantar da aka ga daga headmaster sai malami dia ba malami a wurin sosai. So muna nema don Allah gwamnati ta taimaka a tura musu malami ishe su malami za su yi musu aiki a wurin.
Benjamin Megari shugaba ne na wata kungiya mai zaman kanta dake wayar da kan mazauna mai Yola akan muhimmancin haihuwa a asibiti.
Gwamnati ta gina one nomadic school a Mayola 2. Mayola kauyuka ne kaman kashi uku, akwai Mayola 1, Mayola 2, Mayola 3. Mayola 1 da Mayola 3 su suka gina makarantar su community din da kansu. Ni ma personally a kurin da naje sura gini naje na gani na donate musu kwanuka da suka dauka suka rufin one of the block of classroom a wajen. Gaskiya akwai sira da yara kuma akwai makarantun amma babu malamai. Kamar Mayola 1, Mayola 2 sura da mutum biyu ne kawai malamai daga primary 1 har zuwa primary 6. Daya ciki ne headmaster. To saboda yanayin hanyar zuwa garin ɗayan ta mace ce ba ta zama a cikin Mayola, tana zama a Kaciya. So kafin mutum ya bar Kaciya da safe ya ce zai zo makaranta aga kusan karfe 10:11 saboda yanayin nesar wajen. Shi kuma principal din ya dan dauka a shi headmaster ya yana zama da su. So kafin ta zo mutum ɗaya su biyu ne suke daukan aji ɗaya zuwa shida. To kaga anan dai gaskiya da yara kuma kusan kamar da naje makaranta na farkon a Mayola 2 din yara dai akalla sun kai 400. To kara ga 400 mutane biyu suke koya musu gaskiya akwai damuwa. To a sauran wuraren ma haka wani lokaci shi headmaster in ya koyar a wannan tunda can din ba malama haka shi zai zaga duka makarantun shi uku sai ya tara yau sai ce yau zan koya ma class 1 sauran su zo kwasa su yi wasa. In ya koyar anan sai koma ɗayan ya sake koyarwa ya koma ɗin ya sake koyarwa tunda shi kadai ke zama saboda ita macen wani lokaci sai ta yi kwana biyu ma bata ma zo aiki ba. Saboda idan ta zo bakin hanya in ba ta samu mashin zai dauke ta ya kawo ta ba kuma shiga da fita 1,500. To nawa take karba ta dauka 1,500 kowane rana daga bakin hanya ba ma daga Kaciya ba zuwa wajen saboda babu gidan da za ta zauna a garin. To kaga gaskiya akwai matsalan karatu na yara.
To shin menene yasa ita wannan malamar ba ta iya zama wannan kauyen ba?
Garin babu gidan haya. Ba gidan da zaka ci zaka bada kudin ka a baka haya. Headmaster din ya goje wuni ba gidaje ne ba shi kamar daki ne na yara a cikin gidan so yana dan zama ma da yaran shi ne a daki daya. Yara maza haka. To kaga ita wacce can kuma matar aure ce. Ba za ta zo a ce tana zama ku ba in ba dai akwai yara mata za ta zama da su ba. To kaga na ta damuwan kenan saboda na taba samun ta ce min gaskiya ba gidan da za ta zauna a garin. So damuwan ta kenan ko ba ina ta ta zauna dole ta zo aiki kuma zaki koma gida kowane rana. Mutanen garin kuma da aka ba da sabon kantoma suka taso daga kauye su zo su dan gaishe shi sun zo sun gaishe shi. Ni dai ban bisa gungance ba amma na san lokacin da suka zo local government suka samu sabon kantoma suka gaishe shi suka yi masa murna da aka ba shi wannan kujera kuma suka bada kokikoken su amma tunda suka koma gida har yau babu wanda ya ce musu kala.
Kokarin tuntuɓar sakataren ilimi na karamar hukumar Kajuru kan shirin su game da makarantar ya cutura. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
A yunkurin samar da ilimin zamani tare da na addini a wuri ɗaya, gwamnatin jihar Sokoto ta samar da malaman boko a makarantun Tsangaya. Wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta ziyarci ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantu domin ganin yadda shirin yake tafiya.
Domin tabbatar da ganin irin ci gaban da jihar Sokoto Najeriya ta samu na mayar da wasu makarantun Islamiya da ke sassa daban-daban na jihar zuwa makarantun da ake haɗawa da ilimin zamani domin share fagen kafin shiga makarantun firamare, na zagaya wasu daga cikin makarantu. Da farko na fara ya da zango a garin Takatuku inda na sadu da malamin makarantar ga kuma zan tara wadda muka yi da shi.
Sunana Lawali ta Ido Takatuku, ina rike da certificate din NCE ta Islamic Hausa nan kwalejin ilimi ta Shehu Shagari kwalejin Birgeje.
Yaya kake ganin fa'intan yara?
Wato yaran gaskiya wangaci wanda an ka samu na gwama ilimin boko cikin na arbiya abu na mai tasiri mai muhimmanci sosai saboda yaran gaskiya suna da hazaka suna ganewa daidai yadda kaga ɗan kalmar secondary da primary na fahimta karatu su ma suna fahimta karatu haka nan insha Allah su ma muna sanar an ƙara kwadon abu ba ce da musu komai insha Allah
ko malamai kamar nawa ne anan
mu malamai masu koyar da boko dai a cikin makaranta mu biyu na amma akwai masu karantar da sashen arabiya suna harban mu dai boko lisahi da hausa dinga mu biyu na
to wani kira za ka ga uwaye waɗanda ba su tura ƴaƴan su zuwa makarantar islamiyya kuma ba su yi ni boko musamman ƴaƴa mata
to gaskiya yanzu ilimi boko kusan in ce ya game duk ko ina in kaga mutum yana tsaunar tura ɗane makaranta ayyuka ta ilimi ko ta boko ko ta arabiya to gaskiya ana ganin yana da wayan ma a same shi yanzu amma dai ina kira gare su da ilimi shi gishiri na zaman duniya ya kasance duk wanda ya mallake da ya kokarin duk da ya kai ga samu ilimi insha Allah
su kuma ɗaliban makarantar sun bayyana farin cikin su da sa albarka ga jihar Sokoto game da bullowa da shirin tare da bayyana ababen da ake koya musu kamar haka
abata da faraha'ija kalama na rasa ta uwa ya za sunana Hawwa Umar Takatukun ina makarantar Madrasatul Islamiyya wadda Madrasatul Qur'aniyya Takatukun
to bayan karatun Islamiyya waɗanne irin darussa ake koya muku a wannan makarantar taku
ana koya muna Hausa lisahi English
a cikin darussan da ake koya muku waɗanne darussa suka fi ba ku sha'awa kuma me yasa
gaskiya Hausa tana ba mu sha'awa saboda in muna ana muna ita kuma muna fahimtar abin da ake muna don ko a wani wuri muka ga wani rubutu muna iya karanta shi kuma ko wani abu haka aka sa mu rubuta muna iya rubutawa
sunana Asma Usaini ina makarantar Madrasatul Islamiyya wadda Madrasatul Islamiyya ta Katuku.
Labacin Islamiyya da aka koya muku ita ta boko da ake muku kuma bayaya fahimtar ki.
Gaskiya muna fahimta sosai din yanzu ko muna tayya muku wani rubutu muna iya karanta shi in dai da Hausa na. Insha Allah
masu karanta shi masu koya muku boko.
Malamai biyu gare mu.
Kawai to wani kira zaki wa gwamnati domin ta ƙara muku malamai
gaskiya ina kira ga gwamnati da ta ƙara taimaka mana da malamai da azuzuwa domin inda muka karatu ya dan yi muna kadan sai mun ka zanna ana matso ina kira ga gwamnati da Allah ta diba wannan abu ta ƙara muna malamai kuma ta gina muna azuzuwa domin mu samu yalwantar karatu
masha Allah to mutum aikin aiki fa ana ba ku littafai da kayan aiki
a gaskiya ana ba mu
to wani kira zaki ma ƴan uwanki ma kananan mata irin ku waɗanda ba su zuwa makaranta
gaskiya ina kira gare su ko ba a sa su ba idan ba biya akai ba zan fitowa suna karanta suna zanna domin su iya karatu da rubutu in baka iya karatu da rubutu ba kowa kake ba ko cikin mutane ba a jigan kauna ba amma an ka shikenan sai a kalle ka mutum
Allah ya kaddare hakika je secondary school nan ga makarantan ku nan kusa kusa bo dinga idan kika je can wurin kika kare me kike so ki zama
gaskiya ina son in zama doctor
Doctor! Masha Allah, madalla yayi kyau. Allah ya taimaka. Sai kai fa, me sunanka yaro?
Sunana Muhammad Sani.
Me sunan makarantar ku?
Ya zama Madrasatul Islamiyya ta Katuku.
To masha Allah, ta yaya fahimtar ka ta kan boko?
Gaskiya muna mai kokari. Allah ya kara mana abin da muka samu.
Maryam Ato Muhammad Muryar Amurka daga Benin Kebbi Nigeria.
Masu aro da aka Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamu na madadin dukkan wakilan mu da kuka ji da kuma Kibahiro Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.